Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Lahadi 26 ga watan Fabrairu, wato kwana guda bayan gudanar da babban zaben Najeriya. Don haka bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni iri-iri masu nasaba da zaben na Najeriya. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An samu jinkiri sosai jiya Asabar a wasu rumfunan zabe a zaben shugaban ƙasar Najeriya, wanda bai hana dimbin masu kada ƙuri'a da ke fatan sake zabe ba su fito. Bayan shafe shekaru huɗu ana fama da tashe-tashen hankula da walhalu a ƙarƙashin shugaban ƙasa mai barin gado Muhammadu Buhari ba. Ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka na fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabas na masu tsauraran ra'ayi, annobar sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa, rikici tsakanin makiyaya da manoma, da ƙarancin kuɗi da man fetur da wutar lantarki, da kuma cin hanci da rashawa da talauci. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Reuters a wurare daban-daban a faɗin ƙasar sun ga wasu hotuna ranar zaɓe masu cike da ruɗani, inda aka rufe wasu rumfunan zaɓe a lokacin da aka tsara da misalin ƙarfe 2:30 na rana agogon ƙasar, yayin da wasu ba su buɗe ba. Zan jira a nan don kaɗa ƙuri'a, idan ba zan yi zaɓe ba, ta yaya abubuwa za su canza, in ji Halima Sharif, da shekaru 23 da haihuwa, wadda ba buɗe rumfar zaɓenta a birnin Kano na arewacin Najeriya ba har zuwa lokacin rufewa. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ce aƙalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin Kamaru. 'Yan wasa 9 da suka fafata a gasar tseren a garin Buwaya sun ji rauni tare da 'yan kallo 10 ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru 50 da kafuwa, inda sama da 'yan wasa 550 daga ƙasashe 13 suka halarta. Gasar dai ba ta wuce minti 30 ba a lokacin da fashewar ta afku a jiya Asabar, inda 'yan tsayar da 'yan kallo suka arce. Ƙasar kamar dai na fama da faɗace-faɗace tun bayan da 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi suka kaddamar da tawaye a shekara ta 2017 da nufin ɓallewa daga yankin da mafi rinjayen ƙasar masu amfani da harshen Faransanci suka mamaye, da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da Ingilishi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar IS ta dauki alhakin kashe sojoji sama da 70 tare da raunata wasu da dama, tare da yin garkuwa da mutane 5 a wani harin kwantan bauna da aka kai kan ayarin motocin soja a arewacin Burkina Faso. Sanarwar wadda kamfanin dillancin labarai na Amaq ya wallafa a ranar Juma'a ake an kai harin kan ayarin motocin da ke kokarin shiga yankunan da ke karkashin ikonta a kusa da Juwa a lardin Odalan na Sahel.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da zaben Najeriya. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, wadda ke Najeriya musamman don abubuwan da suka shafi zaben, na tafa da abin da ake ciki.
To Mallam Ibrahim, za a iya cewa an kammala kada ƙuri'a a dukkan wuraren da muka zaga a birnin tarayya Abuja da kewaye da ma sauran sassan ƙasar, banda wurare kalilan inda aka sami matsalolin da suka sa tilas aka dage zaɓe zuwa yau Lahadi, kamar yadda aka yi waɗansu mazaɓu hudu a jihar Bayelsa. Sai dai an fuskanci zaɓe a makare a wurare da dama sakamakon rashin zuwan jami'an gudanar da zaɓe da kuma kai kayan aiki a mazaɓu da aka fuskanta a mazaɓun da ke nesa da kuma kusan babban birnin tarayyar Abuja. A waɗansu mazaɓun, kamar wata mazaɓa da ke jihar Nasarawa da aka bugo mana waya bayan ƙarfe 3, aka sanar da mu cewa har izuwa lokacin nan jami'an hukumar zaɓe ba su isa wurin ba, balle ma a fara zaɓe. To a unguwar Libe ma da ke Benin Tarayya Abuja an fuskanci irin wannan matsalar inda banda zuwan jami'an hukumar zaben a makare an kuma sami tangardin na'ura da abin da yasa aka tsaye da aiki lamarin kuma da yasa aka yi dare ma ana gudanar da wannan zaben. To na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka kada kuri'a a wannan mazaɓa ga abin da ya shaida mun.
To yanzu a polling unit PU014 Federal Housing Lugbe Airport Road Abuja karfe 10:43 zaben da muka fito yi daga asuba wurin karfe 8 sai yanzu muka samu muka kada kuri'a. Ni na gama nawa wasu kuma suna bayana suna bin layi. Muna fatan nan da 45 zuwa awa daya su ma za su kammala sai a fara maganar kidaya. Abin farin ciki shine an samu an gama ba tare da wani tashin hankali ba. Mutane sun natsu duk da bata lokaci da aka yi, duk da yunwa da ruwan sama sun dage sun nace cewa sai sun yi kuma suna layi. Muna fata yadda aka fara lafiya za a kuma gama lafiya.
Wani abu Malam Ibrahim da ya dauki hankali a zaben yau a Birnin Tarayya Abuja shine ba zato sai aka fara ruwan sama kamar da bakin kwarya. Ruwan sama na farko a wannan shekarar da mutane da dama suka rika bayyanawa a matsayin alamar zaben zai yi albarka. To sai dai wannan ruwan sama ma bai hana mutane tsayawa su kada kuri'unsu ba. A wuraren da aka yi dare ma mutane sun kai injinan wuta suka kakka rumfuna domin su samu su fake kenan. Suka zauna domin tabbatar da cewa sun kada kuri'unsu sun kuma zauna an kirga a gaban idanunsu.
An fara ganin alamar wanda ya yi nasara?
To a hukumance dai ba za a iya cewa an fara kai ga sanin wanda ya yi nasara ba. Kasancewa muna wani zamani na wannan hanyoyin sadarwa da nan da nan za ka ga mutane suna cewa ga wanda ya ci zaɓe a mazaɓar shi ga jam'iyyar da ta ci zaɓe a mazaɓa kaza. To sai dai abin da ya zama tabbas shine Malam Ibrahim kowace mazaɓa izuwa yanzu waɗanda suka kada kuri'a a mazaɓar sun san wane ne ya ci zaɓe a mazaɓar bisa ga kuri'un da aka kada da kuma sakamakon zaɓen da aka bayar a wannan wurin.
A iya cewa an yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali koko?
Babu shakka kamar yadda kowa yake faɗa wannan na ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudana a Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana. Bisa ga abin da muka gani ma muka shaida a mu 'yan jaridu da muka kewaya duk da yake dai an sami 'yan tashe-tashen hankula ko kuma hatsaniya nan da can. Amma ba za a kwatanta da abin da aka gani a lokutan baya ba musamman ni na zo Najeriya ɗaukar rahotanni a zaben da aka gudana a shekara ta 2019 wanda ya kasance zaɓe na baya-bayan nan inda aka fuskanci tashe-tashen hankula sosai. To amma wannan karan aka sun haka tabbas muka gani.
A gaishe ki. To a yayin da ake kan jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya, wakilinmu a fadar shugaban ƙasar Umar Faruk Musa ya yi nazari da kuma haɗa rahoto kan ɗimbin ikon da shugaban ƙasa ke da shi da kuma sakamakon hakan walau mai kyau ko mara kyau da kuma yadda hakan ya sa batun neman muƙamin shugaban ƙasa ke tattare da taƙaddama da sababi fiye da kowanne. Umar Musa gare ka.
Ambassador Hassan Tukur ya daɗe yana aiki a fadar gwamnatoci daban-daban a Najeriya tun lokacin da Shugaba Muhammadu Buhari yana mulki na soji har lokacin Goodluck Ebele Jonathan. Yana ganin cewa akwai dalile da dama da suke kawo irin wannan tarnaƙi da makirci da cece-kuce ko balakaloli daban-daban da ake samu a fadar gwamnatin Najeriya, inda yake cewa
idan shugaban ƙasa ya shiga wannan mukamin yana da aƙida, yana da program da yake so yi, yana da mutanensa dama da yake so su yi aiki, yana da jam'iyya da take da karfi, tana da nata program da zai bi, za a ga shi zai mulki. Amma in ka shigo shugabancin Najeriya baka da wannan shirin, ka samu kanka kabau a ciki, galibi za ka ga mukarrabanka da suke kewaye da kai yawancin abubuwa su za su yi. Sannan in tafiya ka yi tafiya kana shugaban ƙasar Najeriya za ka akwai wasu mutanen da za ka ga yawanci za ka dogara da su don su maka wasu ayyukan. In kai sa'a kana da wanda suke da experience, wanda suke da jin tsoron Allah da kamantawa, za su yi abin da ya kamance su. In ka samu inda ba su da wannan za su yi abin da ke cikin ransu ne. To Najeriya abin da ya sa akwai arziki da yawa, sannan shugaban ƙasar Najeriya yana da ƙarfi da abin da doka ta ba shi abubuwa da yawa wanda yawancin shugabannin ƙasashe ba su da shi. Sannan Najeriya ba abin da ake cewa bin doka kamar rule of law. babu wasu kasashen shugabannin kasashe ba za su yi yin wasu abubuwa ba don za a taka musu birki majalisa za ta taka musu birki kotuna za su taka musu birki jam'iyya za ta taka musu birki sannan koma jam'iyyun adawa su ma suna ya taka musu birki
me yasa aka fi kuka da shugaba Buhari ya gudanar da mulki in aka kwatanta da su Jonathan da su Umaru da su Obasanjo da dai sauransu
wato abubuwa da yawa ne yadda shugaba Buhari ya zo kan mulkin ne na daya haɗin gambiza ne sun suka haɗu suka yi haɗin gambiza suka ci zaɓe a 2015 wannan manufarsu na daban-daban nan ba zai bar su su zanna su tsaya su yi aiki yadda ya kamata ba kaga dai ba wai kundin mulki na jam'iyya ɗaya ba ne ko kuma program na jam'iyya ɗaya ne jam'iyyu guda biyar ne kwana na shi
Malam Shaibu Mungadi ya daɗe a matsayin shi na mai sharhi kan al'amuran a Najeriya yana gwagwarmaya wurin busa wusur ko kuma yin kwarmato akan irin barna ko tanakin da irin waɗannan mutane yan kabal suke kawo a mulkin ƙasa inda yake cewa
su yan kabal wasu mutane ne waɗanda suke kusa da shugaba waɗanda suke faɗi a ji saboda damar da suke da ta faɗa a ji wani lokaci suna sauya tunani da alƙibla ta mulki koda kuwa tsari na ƙasa tsari na mulkin da kuma tsarin jama'iyya ko tsarin mulki ko wani abu ya kawo abu daidai mutanen kabal suna iya sauya masa alƙibla suna ƙoƙarin kare ƙima shugaban ƙasa da irlinsa kuma suna haɗawa da kishin ƙasa
amma abin damuwa shine in gwamnatin ta faɗi duk rauniyar duk rashin gaskiya ko son kan da suka nuna ba a cika karkatuwa akan su a kamo su a murƙushe su domin a kwato ɓarnar da suka yi ko dukiyoyi ko kuɗaɗen da suka sita ba ko?
Wannan haka ne saboda ai tsarin mulki bai san da su ba dokokin gwamnati ba ta san da su ba tsarin ma gwamnatin bai san da su ba ana iya samun 'yan kabal masu mukami cikin gwamnati kuma mafi yawan illar da 'yan kabal ke yi wato ba a rubuce suke yi ba babu dai wani abu na shaida wanda za a ce shine ga abin makamawa game da al'amarinsu.
A waje ɗaya na tuntuɓi Mamun Sale shi ma mai nazari akan al'amura a Najeriya domin jin dalilin da ya sanya a duk lokacin da za a yi zaben shugaban kasa a Najeriya masu neman mukamin suna gwagwarmaya kusan ta fitar rai domin tabbatar da sun yi nasara sannan kuma bayan ma an yi nasarar ba lalle ne a kitsawa 'yan kasa wasu abubuwa na alheri ba.
To na farko kujerar shugaban kasa a gwamnatoci irin na Afirka ko kuma gwamnatocin da suke tasowa kujera ce mai matukar romo kuma kujera ce mai matukar tattare da mulki na sawa a yi ko kar a yi don haka ke ganin a kasashe masu tasowa idan aka ce zaɓe na shugaban ƙasa ya kawo jiki zaka ga mutane sun fito barjak kowa yana kokowa nasa ya samu mulki ko a matsayin yanki ko a matsayin addini domin a ci daula a sha lagwadar da su wannan kokarin shine ake ta yi har a kai a yi wani abu da ba daidai ba
amma mutanen arewacin Najeriya naga suna kokawa karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa ba sha lagwadar ba kamar yan kudancin kasar suka yi samu ayyuka muhimmai akai musu wannan zai karya logon masu tunanin cewa in naka ya samu kamar zai yi maka abubuwa fiye da abin da za a yi ma wadansu bangarori
to gaskiya mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya zo da ba shi kadai ne ya fito daga yanki wanda yankin da ya fito bai mori ribar demokradiyya ba inda ya kamata sai wasu yankuna ya fi fifitawa watakila bisa dalili nasa wannan watakila zai ko bayu ga darasi ga sauran yankuna kan cewa ba lalle naka ba zai rufa maka asiri
Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar har ila yau dai yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben Madina Dauda ta duba mana tasirin da cin hanci da rashawa ke yi kafin zaben, lokacin zaben da kuma bayan zaben na Najeriya. Madina, ki shigo.
Almu bazaranci, almundahana da sakaicin shugabanni na daga cikin abubuwan da ƙwararru ke ganin ya kamata a kawar idan ana so a cire cin hanci da rashawa, musamman ma a daidai wannan lokaci na zaɓe, kama daga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na gwamnoni. Sabuwar dokar zaɓe da 'yan siyasa ke amfani da ita yanzu ta ba da dama wajen kashe kuɗaɗe masu yawa. Ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazarin hujjojin amfani da kuɗi a fannoni daban-daban a siyasar ƙasar kamar yadda doka ta tanada.
Idan kika kalli miliyan 500 biliyan ma biyar ina jin na shugaban ƙasa ba za a ce ya yi yawa yanda aka gurguza darajar naira ba. Yaƙin neman zaɓe yana buƙatar yawace-yawace da yawa. Hawa jirgi da hawa mota yanzu babu mai komai yana tsada. Shi yaƙin neman zaɓe ana yin sa da kuɗi kala biyu. Kuɗin wanda za ka kalle su a dokance halal ne, kuɗin wanda kuma kowa ya san na haram ne. To shi wanda zaka kalla na halal sune kama kudaden da za a yi wa'annan ayyukan biyan yan gidajen talabijin da radio, ayyukan rubuce-rubuce na jaridu da za su yi maka tallan manufofinka da kuma na yawace-yawace da irin sauransu irin wa'annan. To wannan ba za a iya cewa haram bane a demokradiyya, ana yadda a yi amfani da kuɗi don haka. Na haram ɗin ku su ne wa'anda za a biya ma'aikatan hukuma don su yi maka murɗiya, ba da cin hanci da rashawa, 'yan sanda da ma'aikatan tsaro su ma ana kashe kuɗi a kansu, ko ma'aikatan ta kanta hukumar zaɓe, ko kuma 'yan daba da ake ɗauka ana ba su kuɗaɗe da ƙwayoyi don su yi ɓararrar da za su tsorata abokan hamayya.
Ita kuwa fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar siyasa a Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta yi tsokaci cewa cin hanci da rashawa yana farawa daga cikin gida ne kafin a kai kan harkokin siyasa.
Kuɗi tana kawo da'i, tana kawo masifa. Barantana yaron da za a assasa shi a girmar da shi a kan cewa ma ai ya sa kuɗi shi ne muhimmi a rayuwarsa. In dai kana da kuɗi ko ya ka samu kuɗin oho, to tun kana ba yaro yana ƙarami, randa baka bashi ba baka da shi sai fasa maka dan sace-sace. Irin wayannan kuma suka tamu, suka shiga, suka fita, suka fada cikin irin wannan siyasar da basu da alƙibla. To Allahumma salli ala sayyidina Jazaman, zai yake gani irin su sun hadu, su ne kuma sun zo sun kama sun samu madafun iko. In za a zauna a samu siyasa masu alƙibla, wayanda kuma in sun kafa kungiyar nan alƙiblan su daya, a zo ai a tafi a zo a samu madafun iko, a zo a kakkasu a rarrabu, a sassa mutane masu tsoron Allah, masu imani wanda suke tausayin na ƙasa, to za mu kai labari. Amma in ba haka muka yi ba, gaskiya fi sabilillahi ra'iye na naye ne waƙan ƴan mata.
Amma ga ƙwararre a fannin gudanar da mulki da zamantakewan ɗan adam, Farfesa Usman Muhammad ya ce babu abin da yunwa ba ta kawowa.
Yunwa da kwaɗayi har ma addini yana kawarwa akan mutum. Idan mutum ya shiga cikin tsananin yunwa aka yi amfani da shi a makami, makamin kuma na babu gaira babu dalili na a tursasawa jama'a, sannan su bi wata hanya daban wanda ake so, to sanda za su bi ma sun fita hayacinsu. To amma a cikin hakan ma akwai masu aqida wanda wallahi sai dai su mutu, wata shari'a sai gaban Allah. To amma akasarin siyasa da ake a Afirka, mun ga yanda ake tursasawa mutane, yunwa da kwaɗayin tana zama makami na har sai sun yi abin da ake so. To saboda haka na yadda da wannan magana 100%, Allah dai shi kyauta, Allah shi kiyaye.
A ƙarshe ƙwararru sun ce shugabanni a laine ya kamata a samu a ƙasa waɗanda Allah ke gabansu, mutuwa tana gabansu, waɗanda suke son al'umma ba waɗanda suke so a bauta masu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, yanzu kuma bari mu dubi jihohi masu matukar tasiri a zaɓe da kuma irin mamakin da ake ganin sakamako daga irin waɗannan jihohin kayi. Kan wannan, Maryam Dauda ta tuntuɓi Honorable Murtala Adamu Jiga da Abdulmajid Waziri, wanda ta fara da shi.
To idan kika duba an kalma da hukumar zaɓe ta fitar jihar Lagos, tana daga cikin jihohi na Najeriya da suke da masu kada ƙuri'a, kuma wannan ya sa jihar Lagos take ta zamanto tana da muhimmanci ga duk ɗan takarkaru da jam'iyyu wanda suke neman shugabancin Najeriya. Saboda koda a misali a ce ba ka da ƙarfi a jihar jam'iyya ba ta, ko kuma ɗan takara bai da ƙarfi, to kullum ɗan takara ƙarfi yake rigicewa cewa ya samu kalace ko kuma ya samu ƙuri'a a inda ake tunani akwai ta a jibbe. To saboda haka jihar Lagos sana da matsayi ƙwarai da gaske, ba dan kaɗai tana da yawan masu kada ƙuri'a ba, a'a saboda irin mutane waɗanda suke zaune a jihar Lagos. Jihar Lagos tana daga cikin jiha a Najeriya da za ka iya cewa kowane ƙabila a Najeriya za ka same shi, kowane addini za ka kusan za ka iya cewa ƙaramar Najeriya ce a jihar Lagos. Saboda haka siyasa ta ƙabilanci da ta addini tana tasiri a jihar Lagos, amma kuma ba ta cika tasiri kamar yadda take tasiri a ƙarshen kungiyar kudu maso yammacin Najeriya ba, ko kuma kudu maso gabacin Yamma, ko kuma arewa maso yammaci, ko kuma arewa maso kudancin Najeriya.
To Honorable, ya kake ganin fafatawar da manyan 'yan takarar shugaban kasa ke yi a jihar ta Lagos?
Na'am, wato ita kamar jihar Lagos kamar da na faɗa a baya, wato kamar karamar Najeriya ce, kuma za ta kasance filin daga ne na 'yan takarkaru Idan kika duba shi dan takara na jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu da kuma shi Alhaji Atiku Abubakar da kuma har shi Mr. Peter Obi, kowanne akwai irin wata kunya ko kuma wani yanki na irin mutane da suke zaune a wannan jihar da kowa yake alfahari da zai samu ƙuri'arsu.
Shi ko Honorable Murtala Adamu Jega ya gaya wa Maryam cewa
inda ka gan kauci da ka cinye wurin cin zaben saboda kowace irin kabila akwai a jihar Kano, ba kabilar da babu, sannan ta ci kowace jiha yawan ƙuri'a a Najeriya. Jihar Kano ta fi fitowa kare ƙuri'a daga jihar Legas. Dan a zaben 2019 mun ga abin da ya faru na shugaban ƙasa ƙuri'a da suka bayar a jihar Legas fata ta kala ta kariya ba wanda suka fito suka yi zabe.
To a wannan zaben da ke tafi kusan in ce akwai manyan jam'iyyu guda hudu da suke gogayya, ya kake ganin tafiyar take zuwa yanzu?
To yadda tafiya take ta siyasa, su al'alumma gaba ɗaya na siyasa a hakikanin gaskiya yadda suka nuna in dai a jihar Kano ne, ban ce wata jiha a Najeriya ba, a jihar Kano jiha ce wadda kowa a Najeriya ya san wanda a jagora gare ta, kuma a hakikanin gaskiya ba ni tsammanin akwai wata jam'iyya wadda ka tasirin kasa a jihar Kano, idan dai ana maganar ƙarfi ne na yanki. A jihar Kano ba wata jam'iyya mai tasirin da jiyar NNPP ta Dr. Rabiu Musa Kwankwaso.
A gaishe ki, to a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da dakon sakamakon zaben, makwabtansu na ci gaba da yi musu fatan alkhairi da kuma tattaunawa kan zaben na Najeriya da ma tasirin kasar.
Najeriya da Nijar da ake yi wa taken Hassan da Hussein na da iyaka mai tsawon kilomita 1497. Jihohi biyar daga cikin takwas na jamhuriyar Nijar ne ke iyaka da jihohin arewacin Najeriya. Abin da ya sa harkoki ke gudana a tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu, tamkar ba iyaka a tsakanin su. Haka kuma jihohin tsakiya da na kudancin Najeriya ke samun bakuncin 'yan Nijar da sunanci rani ko kuma hada-hadar saye da sayarwa. Kamar yadda bayanai ke nuna, miliyoyin 'yan Najeriya ne ke zaune a Nijar shekaru aru-aru. Wannan ya sa a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen biyu ke gudanar da zaɓe, abin ke ɗauka hankulan jama'arsu. Kamar yadda na tarar a wata majalisa wato fada a birnin Yamai, wasu 'yan Nijar na tafka muhawara a kan zaɓen na Najeriya.
Abin da yamma Najeriya an kuma ba nashi ba kai.
Turaki adama ga shi ma. Kai zaka ba turaki yanke su. Ka san labi abin kuya ba shi turaki. Babu wanda bai da barci. Dukkan su hade ne.
Namu bai da barci.
Ka. Kai wanda yau shine ka gurgu.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Najeriya, ƙarfin tattalin arzikinta da rawar da take takawa a nahiyar Afirka, waɗannan zaɓuka za su ƙara wa ƙasar daraja wajen tafiyar da mulkin demokuraɗiyya da aminci a faɗin Afirka. Hakan zai tabbata ne idan sakamakon zaɓukan sun kasance sun yi daidai da abin da jama'a ke so. Ga wasu ra'ayoyi, shawarwari da fatan alheri da wasu jama'ar Ghana suka miƙa ga Najeriya ta hanyar muryar Amurka. Yunus Salahuddin Banjo ya ce,
idan suka yi suka cimma manufansu wurin zabe, aka zabi shugabannai masu inganci, sa na kai kare maka san najiya daraja cikin idanuwar ko fuskan al'umma ta duniya.
Ni ne naku Kande Jamila, ni ma 441. Muna roko talakan Najeriya, in kuka ce ba ku fito ku jefa kuriya, kun cuce kanku, kun ji, ku yi zabe zabe na limana zabe mai kyau.
Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Alhaji Alilalash ɗan siyasa ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru, shi ma ya yi mun fashin baki.
A kowane lokaci inda aka ce Najeriya za a yi zaɓen shugaban ƙasa, to wani babban al'amari ne wanda duk duniya suna zuba ido a kanta. Ko don me sa? Farko tukuna Najeriya tana da matsayi na ƙwarai da gaske a duniya. In ka ɗauki ta ɓangaren man fetur, ka ɗauki ta ɓangaren aikin gona, da kuma ka ɗauki ɓangaren al'umman da take da shi a cikin ƙasar ɗin, sama da 250,000 ana ma cewa da 75. In kuma ka ɗauki irin dukiyar da ake juyawa ƙasar Najeriya.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaishe ku, a wannan zaben da yiwuwar a je zagaye na biyu ko kuwa kan wannan hasashen da kuma tasirin jam'iyyun, Nasiru Adamu Ilikaya ya tuntubi masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja
wanda ya fara da tambayarsa kamar haka.
Shin a cikin waɗannan 'yan takara a jera su waɗanne ne biyu za a ce za su iya kunnin doki, sannan waɗanne ne kuma biyu za su iya rufa musu baya, wato musamman a cikin waɗannan manyan 'yan takara hudu da ake magana? Shin akwai alamun za a iya yin zaben nan falon ɗaya a gama ba tare da wannan zaɓe ya kai zagaye na biyu ba?
To Nasiru, tambayar ka ta biyu gaskiya tana da murɗiya da wahala. Dalili ko shine duk kididdiga da dalilan da suke sa a tabbatar da ko kuma a yi kintatacewa ga wanda zai iya cin zaɓe a sauƙaƙe, wato su kuwa suke yi a wannan zaɓe na 2023. Kangi da talaka yake ciki da wahalhalu da rashin kula ta gwamnati ƙaruwa yake yi. Ita kuma jam'iyyar da ya kamata a ce ita ce ta fita a adawa saboda ta taɓa riƙe mulkin ƙasa, bata koyi darasin cewa an yi amfani da fushin mutanen da suke ƙasa da 'yan wato jari hujja, an kwace gwamnati a wurinta ba, so su ba su sauko ƙasan wa'annan mutanen sun nemi ƙuri'a ba, sai har yanzu suke neman ƙuri'ar sa tabbatar da ita akan masu hannu da shuni da jari hujja, wato ita jam'iyyar PDP babban kuskurenta kenan. Sai kuma ga jam'iyyu biyu sun fito wacce ita NNPP ta je ƙasa tana aiki a ƙasa cikin talakawa, saboda haka in fushin nan yana saukowa ƙasa NNPP ce take samun moriyarsa. Su kuma wannan 'yan Labour sai zama na cewa akwai surutu da cara da ƙarfin magana, saboda yawancin masu wato walwalai yau da gobe 'yan tsaka-tsaki a Najeriya sun fita allaka a kanta. Saka ƙuri'a ce za ta iya nuna waye ake tunanin zai iya fitowa. Za a iya shan mamaki a ga in fushin nan ya kai ƙasa sosai NNPP ta yi tintinkau, zai iya zama na cewa an yi amfani da wato hukumomi da ƙarfin gwamnati a ba APC dama, zai iya kuma zama na cewa mutane sun yi boren APC sun ga cewa PDP za su koma. Ita kam Labour Party ba na sata a cikin wannan ukun, saboda dalilai na su ne. Inda ya kamata Labour Party ce ƙarfi, saboda ƙabilancin da ta ɗauko da addinanci, musamman ƙarfi mai kyakkyawan ƙuri'u da za su iya zuwa masu nauyi a ƙasashen yammurai, ba na jin za su iya samun wannan zaɓen. In ka kula shi kansa Peter Obi bai shiga cikin lunguna da saƙunan ƙasashen yammurai ba, saboda tsoron me zai iya biyo baya. To saboda haka inda kungumin kuri inda za su iya ɗauko shi su kawo shi cikin wato wannan guda hudu suke, a gaskiya ba zai iya samun su ba, so ba zai iya tsallakowa ma ya shigo wannan layi ba. Sai dai surutai da na musamman 'yan jarida da suke goyon bayansa da 'yan taratsun wato neman haƙƙin jama'a da sauransu za su yi ta wannan surutan kafin ƙuri'a su shigo. Inda ake tunanin ƙuri'u yanzu ta wuri uku ne. PDP saboda ta fi kowace jam'iyya yawa a Najeriya, tana ko ina saboda da aka kafa ta an baza ta, sannan kuma ta yi shekara 16 tana sa wato dasa kanta a cikin Najeriya. APC ba dan saboda ta shiga ko ina ba ta karbu, amma saboda tana da gwamnatin tarayya, kuma tana da wanda ya fi kowa fitar da kuɗaɗe akan wannan zaben dan ya ci zaben nan, Bola Tinubu. NNPP ita kuma ita ce yanzu take cikin ƙasa, take tafiya a ƙasa, take inda ƙuri'u suke. To idan ta iya tabbatar da wannan ƙuri'un sun zama na sun rayu sun zo sun kyankyashe a jikinta, to za ta iya ragowar wannan guda biyun a ban mamaki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wasu rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Salomon Abo, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba, ke muku fatan alheri. Barka.